Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da babban gidan jibrin da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin a daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Labaran duniya mai karantawa Bangir Jibrin. A jiya Asabar, sojojin leken asiri na kasar Ukraine sun ba da rahoton cewa kasar Russia na ci gaba da kai nakiyoyi da sauran makamai masu fashewa a harabar tashar nukiliya ta Zaporozhye. Wakilan hukumar da ke sa ido na makamashin nukiliya IAEA da ke sa ido a cibiyar nukiliyar sun ce har yanzu ba su ga wasu alamun nakiyoyi a harabar ba, amma kuma dai sun ce an hana su duba kan rufin tashar nukiliya ta Ukraine. Kasar Turkiya dai ta goyi bayan shigar Ukraine kungiyar NATO. An ruwaito shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na cewa babu tantama akwai bukatar Ukraine ta shiga kungiyar NATO, a lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ziyarci Istanbul. A bangare daidai, sojojin hayar na Wagner na shirin yin kaura zuwa Belarus a gargashin wata yarjejeniya da ta kawo ƙarshen tawayen da sojojin suka yi, inji wani komandan kungiyar. Har yanzu dai ba a san inda shugaban sojojin hayar na Wagner Yevgeny Prigozhin yake ba. Majiyoyin ma'aikatan lafiya a Sudan sun ce harin sojojin sama ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 22 a birnin Omdurman. Ha kuma harin wanda aka kai shi a jiya Asabar ya yi sanadiyar raunata wasu fararen hula da dama da har yanzu ba tantance ba. Wannan hari wanda aka kai wani yanki na birnin mai suna Darus Salam an ce shi ne mafi muni da aka kai a wani birni na Sudan da lokacin da fada ya barke a kasar tsakanin sojoji da bangaren sojojin sa kai na Rapid Support. Sojojin sa kai na RSF sun zargi sojojin Sudan da kai hari a yankunan fararen hula a birnin na Omdurman, inda fada ya yi kamari kamar yadda mazauna birnin suka yi bayani. Rahotanni dai na cewa sojojin na kokarin dakile wani yanki ne ko hanyoyi da sojojin RSF ke bi domin samun makamai. Bayan da ta shafe kwanaki hudu tana tattaunawa da hukumomin China, sakatariyar kudi ta Amurka Janet Yellen a ranar Lahadin nan ta ce tattaunawar ta yi armashi, kuma ta yi amurna barin China da tabbacin karuwar fahimtar juna tsakanin manyan kasashen guda biyu. Kasar Amurka da China na da mabambantan ra'ayi, inji Yellen wanda ke magana a ofishin jakadancin Amurka a birnin Beijing. Sai dai ta ce ita da shugaba Biden sun yi imanin cewa duniya na da girma da za ta dauki kasashen biyu. A lokacin ziyarar, Yellen ta gana da jami'an kasar China na sa'o'i 10, sa'o'i 5 da mataimakin premier na China He Lifeng a ranar Asabar. Ganawar da ma'aikatar kudin Amurka ta kira na keke da keke. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Siriya ta soke lasisin aikin jarida na gidan rediyon BBC bayan Siriya ta zargi BBC da yaɗa labaran ƙarya game da yaƙin ƙasar. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ce ta sha gargaɗin tashar BBC tun ba yau ba ta daina yaɗa labaran ƙarya ta amfani da labarai na propaganda daga 'yan tawaye ko 'yan ta'adda da sauran maƙiya Siriya. Sanarwar dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da sashen Larabci na BBC ya yaɗa wani labari mai nasaba da hada-hadar muggan kwayoyi a Siriya da kuma alakar safarar kwayoyin da na hannun daman shugaba Bashar al-Assad.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Madalla. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ni a ran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan Najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida, gaskiya kowa muna aiki mai wahala, aikin wahala, aikin shara, wanke-wanke, wanke banɗaki, wanda for sure in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba.
Kallabin shirin a wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mafaɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ke tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Na wannan makon yau ma muna tare da Hawwa Mustapha Babura, kallabinmu ta mako, wadda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure. Kasancewa an yi mata aure tana 'yan shekaru 18, za mu kuma yi nazari kan gara da iyaye suke yi wa 'ya'yansu mata lokacin da aka yi musu aure, da yake jefa iyaye da dama da amaran ma cikin halin ni yasu. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hirar da muka yi da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da wata ɗabi'a da ta zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda iyaye suke kashe ƙarfi wajen yi wa 'ya'yansu mata gara da za su kai gidajen aurensu, ko da kuwa suna da hali ko babu. Batun da shirin kallabi ya yi dubi a wannan makon ga abin da manazarta ke cewa.
Sunana Juwairiya Usman Suleiman, ina kuma garin Bauchi. Allah da masarauta ne ke deputy secretary na Women in Da'awa, deputy coordinator na Mu'assasat Jama'atul Saliha, sannan kuma secretary na Coalition of Muslim Sisters Association na Rosh Creek.
Masha Allah.
Shi dai aure, kamar yadda muka sani, suna ce su ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba. To wannan yana nuna mana cewa, sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai Inyamurai, akwai Yarbawa, akwai Turawa, kowa yana da al'adarsa. To al'ada idan ya zo, idan dai bai saba wa faɗin Allah da sunnar ma'aikin Rasulullahi da ya ci karo da wani shari'a na addini ba, to ba a kyauta shi, ba a kuma kyamatarsa. Su mazan nan, su saboda sashin su, kin ga sun fi sashin su, wasu na da kuɗi, wasu ba su da kuɗi, maza su suke ciyarwa, su shayar, su yi sadarkarwa, su yi waye-waye. To wannan mazan da ake magana, ana magana uba, ana magana mijin aure, ana magana wa, ana magana da, ana maganan kai, namiji da namiji shi yake kula da hidiman 'ya'ya mata. To wannan mazan da muke magana, idan ku haka ne, kin ga shi zai bata ci, ya bata sha, ya bata sutura, ya bata wurin zama, rashin lafiyanta, duka wannan an ƙora masa ne a kansa, ko uba, ko ɗa da wasu suke ƙarƙarsa, ko ƙannan suke ƙarƙarsa, Allah ya hore masa, ko wa, ko kuma mijin da kike aure. Wannan shi ne. To idan aka zo maganan bukukuwa, ba wannan ne idan mutane yake kai ba. Idan muka ce magana, kin ga kamar nayi magana kamar yare daban-daban. Kin ga idan kamar Yarbawa, misali mu ɗauki Yarbawa, aka ɗauki Yarbawa, su fa wannan sutura baya gabansu. Suturan ma a gidan iyaye mace ake yi, su kuma miji shi yake kayan ɗaki. Inyamurai, wasu ƙabilu za su kawo doya, za su kawo waye, za su kawo waye. Mu Hausawa da Hausa suna ne muka sa sutura, mu ne za a kawo akwatuna, za a kawo kai. Wanda da idan baki manta ba Hajiya da lokacin abinda ake shi kawai za a dauko kaya kwalla ake kawo ko adudu irin adudun nan da ake faka da hannu akwai adudu kowa da karfin sa kuma ba a korewa kowa da karfin sa to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adan kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake takurawa mutane a fita daga hayyacin mutane auren yazo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a
bayan an yi nema cikin mutunci
ba a komai bayan neman cikin mutunci sai a zo sai su ji idan yaro yake misali yana da karfin akwati daya kin ga ai ya mutu jama'a kansari za ta sa kayan nan ta je gidansa ba wai laifi bane ai akwatunan amma yadda aka tsara abin ne shine ya fita daga tsari kwata-kwata idan yana da karfin zani biyu ne a karba zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karba akwati goma in ya ga dama on his own ya ce zai yi wa matansa akwatuna dubu karfin sa ne wannan zai mata matar sa ne za ta zai aure ta amma problem din da muka samu yanzu shine idan baka kawo akwatin nan maka man an shafa maka bakin fenti ne da kyama da rashin sani ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi Hajiya za a daina auren za a fasa auren a cikin wannan akwati da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwatin kamar ya za a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado
wa yake yin gadon
dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata
banda kayan ɗakin ta
banda kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki saki faɗa za a yi mata gado za a yi wayewa kika za a yi maiduguri a arewacin Najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatina ba za a misali za a yi akwatina da shadda a yi akwatina kuma na uwar miji na uwar mata na uban mata za a yi su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ba da su
yawwa abinda nake so in yi magana a kai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake ɗorawa iyayen mace wannan nauyin kayan gara haka domin sadakin da yayi a halin yanzu dai baya wuce baya dara 100,000-150,000 ga masu kananan karfi kenan yanzu ya kai ga a kauye ma idan ka kai 50,000 sai a kalle ka a ce ba sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake dorawa iyayen yarinya yayi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi karancin kudin gado
ba wanda ya dora musu
yawwa to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama
yawwa suka dora kansu akwai wata doctor da na sani wata kila ke kina voice of america kin san ta Nigeria Dr. Mandara kin gane to wannan Dr. Mandara wannan da baki na da bakin ta muka yi magana tace ita tsarin gidansa kowa da ya ganta dai ba talaka bace ba talaka bace da kudinta da mutuncin ta da komai ta tsarin gidansu ne su kwarin gidansu ne idan namiji ya zo neman mata ba za ka kawo ko akwati ba su ma ba za su kai gado ba ka je ka gyara gidanka su kuma za su ba wa yarinya daidai su tarin ta je gidanka ka je can ku je ku yi ba abin da suke banda ɗaurin aure kawai a yi wa nima watsi a tafi shi ga su taimaki kansu
sosai
a bautinmu da muke bauchi na san wani shi ma na san wani abin da yake yi shi ne ga yanka ji abin da yake yi shi ne ba idan aka ɗaura aure in za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za ta zo karka kuskura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce ni
to ina batun gara shi yana yin gara
yana da kuɗi baya wani gara ba abin da yana mishi baya gara
wato duk wanda ƴarta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addinin shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su karata in yana da shi ko bai da shi
kuma wallahi in kika je kika inda ƴaƴansa suke aure har bibiya ake a aure ƴaƴansa saboda tsari irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴarsa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka deep freezer a je a kai maka gado royal bed ayi waye kujeru royal to kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura a kanmu yanzu dan Allah Hajiya tsakani da Allah idan har za ki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya nemi ƴarki magana ce guda daya mu ba ma kayan ɗaki ka je ka yi daidai abin da Allah ya hore maka a kayan ɗaki mu ba za ka mara kayan aure ba amma kai ka je ka yi kayan ɗaki in matarka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komi yana wuyanka amma matsalar da ake samu ke kuma a zo ana faɗa cewa idan aka ce maza su je su haka to matar ce ta zauna tana yawo tsirara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa kawo musu sai ta je ta zauna tsirara sai ki
ya kimata sutura
sai sake siya mata yawa sai ki ga tana yawo tsirara wannan mata zaki ganta abun kunya wani lokacin kuma sai yayi kayan auren idan yayi kayan auren ka zara sai miki da Allah sai koma ya saki kayan auren ta ita biye zai siyar
wannan shi
kayan auren da ake kawo ku aro ne
haka
kin gane aro ne zai je da yi magana da mai shago idan suka tafi suka yi magana da mai shago za su yi dama agreement ne agreement din shi ne za ka bani zannuwa 40 ko 50 ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan ba ta dinka zan ci yance wannan toki dinka na jiki sauran kuma in ta zo gidana sai mai maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya saci kayan
kore
an yi haka yafi a girga kin wannan masifa mu muka dora wa kanmu idan yanzu da zamu koma irin nada kowa da karfin sa al'ada ce ba mummunan al'ada bace don a ce wai tayo matarka sura dan ka kawo daidai karfin ka ba za a ce mummunan al'ada bace ba za a ce ba amma abin da yake damu mutane shine azazzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kudin da za a yi walima a kawo kudin da za a yi dina
bangaren namiji kenan malama
a kawo kaza
bangaren namiji kenan idan muka koma kuma bangaren mata zaki ga ita ce za ta yi gado
ayi dubulan
ayi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan ayi kayan daki ayi kayan falo ayi kayan kitchen wannan kawai nawa ne aka bada sadaki akai kuma garan abinci
masu sauraro shirin kallabi kuka lalibo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Da yake burin mata da dama a nahiyar Afirka na samun ilimi na gamuwa da cikas waɗansu kalilan sukan zaɓi yin aure su kula da ƴaƴansu ko da ko suna da damar samun ilimi yau ma shirin yana nan Amurka inda kallabinmu ta mako ta bayyana cewa duk da yake ba ta da sha'awar ci gaba da makaranta bayan an yi mata aure tana da shekaru 18 ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi da yi ta karfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir sai dai ta sha faɗi tashi kafin ta kai ga wannan matakin kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi
mutane a gida a lokacin sun san yanayin da kuna zuwa gida akai-akai a lokacin ko ko ya akai kin yi bayani ba kwa zuwa gida
ba because a lokacin gaskiya duk kai bai waye ba kuɗi bai zama da walwalarsu kamar yanzu ba kuma a cikin matsayinka na ɗalibi dai kake kake tsada ba wayewar wannan aika zuwa gida ɗin gaskiya ba ma iya zuwa gida hutu mukan shafa shekara 5 ma kafin a ce mutum ya je ko da na zo nan ƙasar ban koma Najeriya ba sai da na haifi yarana na fara gida biyu suna shekara 2 to kenan sai da na kwashe shekara at least 5 kafin nan iya komawa Najeriya.
Innan kuma zan sake koma gida da zarar an ji an ce wani ya baro Najeriya ya taho kasashen ketare kamar musamman kasashen yamma kamar Amurka London da dai sauransu yan uwa da abokan arziki a gida tamkar suna gani ka kudance ka zama mai kudi ba tare da sanin yanayin rayuwa a nan ba ya kuka fuskanci wannan matsalar domin matsala ce ne ya gani na
akwai bambancin fahimta akwai gaskiya wannan sabanin fahimta da mutanenmu na gida da abin da muke a nan in zan yi a ran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan Najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke banɗaki wanda for sure ai a gida ne kai din ma ba za ka yi ba saboda ai tsarin rayuwa ne da jama'a yadda suka sa ta to mu da Allah ya tsallako da mu ya kawo mu wato zan ce environment inda babu irin wannan girman kan su ba su ɗauki kansu haka ba sai zamana mukan iya yin irin wannan amma duk abu ne wato irin wanda Bature yake cewa mindset shi ne yake bambanta rayuwar mutanen ƙasar waje da wanda suka zo ta da mazauna gida. Sai sa aka ci tafiya, wallahi ilimi ce ita kanta. Tana wayarwa da mutum kai, in ka bar guri ka tafi wani guri, za ka fara jin abinda ka bari, ka dauke shi da babban muhimmanci. To mutane a gida sai su ga kamar kuɗi gare ka, ba ba haka bane. Aiki mutum yake yi awa 9, awa 10 a tsaye wani lokaci, saboda aikin mutumin da ba shi da ilimi ba aiki bane na zama a ofis. To har ne ilimin ma ba lalle wai dan kana da digiri kana aikin zama a ofis ba a cikin AC. To wahala kuma da tsari da discipline, dole ka je aikin nan. In baka da lafiya sai ka kawo takarda daga likita cewar baka da lafiya ba za ka iya ba, in ba haka ba ka rasa aikinka. In lokacin hutu ne na musulunci kamar azumi, da azumi haka muke ɗauka mu aiki, mu tafi da ɗan dabinanmu da ɗan kulunmu a flag, mu ɗauki break mu sha ruwa, haka sallah. To da wahala dai tsarin rayuwar, amma haka na ake daurewa ake yi. Kuma har ka samu ka aika wa ƴan uwa da abokan arziki taimako a Najeriya. To ina ga abin da yake ƙara tallafa mana gaskiya, ganin cewa a zamanin nan da ƴan shekaru dalar tafi naira auki. To wannan yana sawa sai a ga kamar yanzu in ka ɗauki ƴar dala 100 ka aika ta gida, za ka yi da mutane da yawa, za ka iya biya wa mutum hayar shekara guda ma da dala
sosai.
To akwai wannan albarkar da Allah ya riga ya saka wa kasashen na irin Amerika.
To Hajiya, mun dawo kan abin da muke so mu tattauna a kai, batun ilimi. Yaya aka yi daga shigowa da ɗan certificate ɗinki na secondary na GCE lokacin, kigin a yau kuma kika kasance doctor?
Yawwa, so lokacin da muka zo New York ɗin, na zo na samu mai gidana ba yadda bebe ya taimake ni. Shi dama tsarin rayuwarsa na ilimi yana da irin wanda ake kira gifted ɗin nan ne, shi mai gidana. So mutum ne mai son ilimi karatu. To shi ya cusa min ra'ayin in yi wannan certificate da ake kira a nan GED. To ko a lokacin da aka ya siya min tsirkeken littafin GED na fara zuwa, ban ma iya gamawa ba gaskiya a New York ɗin ma. Ciki ya shigo da laulayi na watsar. To da muka da nan ɗin Missouri, bayan na haifi yara na ya kuma irin ina mun fada a gaba cewa kiyi. To na zo dai na yi wannan GED wanda yana ɗaya da kamar yana matakin WAEC ne a lokacin.
Ba na katse ki ba. In ce dai ba kya son karatun da?
Ni bai dame ni ba. Ban taɓa tunanin ilimin ba, tun da a lokacin nan da na yi secondary school gaskiya ba na jin wani kunya an gaya muku irin ta biyun ƙarshe, ukun ƙarshe ne. Kin ga ko a da can ma ilimin bai damu ba.
Haka.
Ban tsaya na kula ba, wasana na yi. Ni dai kawai a lokacin secondary kawai an kai ni ne in girma in yi min aure.
Na gane.
Da ko a yanzu ana hira da ni, zan ce da mutane kawai na an ban discipline da digirin zaman gidan miji, wannan kam na iya. Yadda zan zauna a zamantakewa da mai gidana, alhamdulillah. Makarantar ba ta dame ni ba gaskiya.
To sai fara tunani.
Eh, na yi wannan shikenan, aka zo kuma aka shafi shekara da shekaru na yi wannan na ci. Don kuma koma makaranta ba sai da aka yi wajen shekara 7. Sannan na zo na koma makaranta, college kenan, irin kamar
community college.
Community college.
A gida kamar su Sa'adatu Rimi College of Health da dai makamantan su. Idan za mu kwatanta a Kano.
Kuyar karatu. Kowa kin san kwakwalwa iri ce da sha'awa. Ba na son karatun. Sai na ce bari in yi computer aikin hannu. Abinda zan yi sarrafa wani abu da hannuna in kalle shi, sai computer ta fara ban sha'awa. To da yawa na shiga kwalejin sai na fara computer science degree na associate degree kenan. To sai na zo kuma na samu cikin data ta uku iman kenan. Laulayi da waye shi ma sai ba a kuma ba a karasa shi ba. To daga nan dai tafiya ta tafi shekara da shekaru. I think an kwasa ya yi shekara 10 rabo na da koma a makaranta. So sai 2016 na taho Najeriya. da na zo Najeriya ina da a lokacin kafin 2016 dai ina da wannan kokwalwar ta wata neman wato business kai ta
sana'a.
A to daman na gaya miki da reno na fara sana'a. To sai renon nan da ya bi ni ɗaya da ɗaya da biyu sai zo har na buɗe gurin reno a gidana babba. Wanda daga da can shekara 10 da suka wuce ina lura da yaro ɗaya. To yanzu ka zama citizen.
A Missouri ɗin kenan.
Aiki ina da takarduna na zaman ƙasa da komai zan iya komai. Sai na buɗe gidan reno a cikin gidana a basement kamar yadda kike faɗa basement. To ina ra da yara 10 har na dauki mai aiki da take kaya ni a tafi dai na samu experience na reno tunda idan zaka yi renon sai ka je ka yi certificate ba degree bane zaka yi dan training akan yanda zaka lura da yara ka san suna da me suke bukata na dai sarrafa rayuwa to irin wannan yan kananan har kuma sai na zo business mind din da ya takaru har sai na buɗe a karaman makaranta ta renon yara. To ina da skill ake cewa kenan na renon yara. Na tafi Najeriya hutu a 2016. Da na tafi Najeriya hutu sai zamana aka zo ana ɗauka ta ma in taya makarantu wato training malamansu.
Wannan ƙwarewar da kika yi ɗan certificate ɗin ɗan aikin nan da kika fara wani yake renawa? Da kika zo kika dan yi certificate gashi ya zama an fara bibiyar ki wannan dan kwarewar da kika samu
wannan dan kwarewar duda ba degree bane ina dai da experience saboda na dade ta aikin
kallabin mu ta mako Hawwa Mustapha Babura. Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla masu raro da haka ne kuma ka karshen shirin mu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe shirin na safi gobe Litinin idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin cike har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baban gida Jibrin da yake yana kawo muku shirye-shiryen mu na yau da baba Yakubu Makeri wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.